أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أقول لك ثبت الله سبحانه وتعالى يقول يقولي لداد من السفية أصبر يوم نبي بوت جماد الآخرة هجرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكر دبود ريفل الأربعين دبي إذاني لدي يوم نبو مشاشد جوتا شكرة دبود بيود أشرين دمائي. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Ashru Qawa'ida fi Tazkiyatin Nafs. Fa'idoji guda goma da suke taimaka wa mutum ya samu tsarkin zuciya da tsaftar rai. Wanda wannan babban malami Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya rubuta, muna fatan Allah ya tsara mishi lafiya da shi da mahaifinsa gabaki daya. Idan ɗan uwa ba su manta ba, satin da ya gabata muna cikin babi na ƙarshe ko kuma ka'ida ta ƙarshe wacce take magana akan cewa matukar mutum yana son ya samu tsaftar zuciya da tsarkin rai, to sai ya san halin rai da yanayinta, da yanda ake tarbiyyantar da ita, da yanda ake horar da ita. Wanda a ciki malam ya kawo mana waɗansu misalai guda biyu. Misali na farko ya nakalto daga al-Imam Abubakar Al-Ajurri, wanda yake buga misalin rai cewa kwatankwacin doki ne. Doki yana da buƙatuwar in dai kana son ka sanya shi wani aiki na musamman, kamar yadda muka ce ko kana son ya riƙa sukuwa, ko kana son ya riƙa tsere, ko wani abu mai kama da haka, yana da buƙatuwar ka horar da shi, ka tarbiyyantar da shi akan irin abin da kake so. To duk dokin da aka bashi babu horarwa, to irin wannan dokin ba a cin amfanin sa. Yana buga misalin rai cewa ran dan adam tana da buƙatun horarwa, tana da buƙatun tarbiyyantarwa, kuma wannan horo da wannan tarbiyya yana da buƙatuwar a samu wanda ya san yadda ake horar da rai, ya horar maka da ranka. Yana kuma da buƙatuwar a yi haƙuri wurin tarbiyyar rai, domin duk wanda bai haƙuri ba, to ran shi ba za ta tarbiyyantu ba, ba za ta horo ba. Mutum yana iya zuwa saboda bai san yadda ake horar da rai ba, sai ya ta'azantar da ransa cikin abin da yake babu lada a ciki, ya haramta ma kansa cin waɗansu abubuwa wanda shari'a ta halatta, ya haramta ma kansa sanya waɗansu tufafi wanda shari'a ta halatta, ya haramta ma kansa waɗansu dangin auratayya wanda shari'a ta halatta, ya haramta ma kansa zama a inuwa wanda shari'a ta halatta, ya haramta ma kansa zama bayan kuma shari'a duk ta halatta su. Sai mutum ya azabtar da kansa kuma bai samu lada ba a gurin Allah, kuma wannan ba zai ba da tsarkin rai ba. Wannan ita ce kofar da mutanen sufiya da dama suka faɗa a cikinta a babin tarbiyya, sai su ta tarbiyyar ransu cikin abin da yake babu yardan Allah a ciki. Shi ne a samu mutane, akwai waɗansu mutane da ke kiran su darawish. Darawish shi ne wanda zai zauna ba zai ci mai daɗi ba, ba zai sha mai daɗi ba, ba zai sanya mai daɗi ba, mai kyau ba. Haka nan zai zauna cikin wahala, abinci ma baya ci sai in ya riƙe an kai shi gola, kuma duk wannan yana yin shi da sunan kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan ya horar da ransa amma ba da ilimi, da haka irin wannan horar da ransa ba shi da wani amfani. Wani kuma bai san yadda zai horar da ranar sa ba, wani kuma ya sani amma ba shi da haƙuri da jimirin ya dauri. In ya gane abu mai kyau ne ya ɗora ransa a kai ya doge, in ya gane cuta daga cikin cututtukan rai ya doge ya nisanci wannan abin, wani ba shi da wannan. To da haka mun ji wannan misali. Sannan mun ji misali na biyu wanda ma da ya nakalto daga al-Imam Ibn al-Qayyim, wanda yake buga misalin rai da cewa wani irin katafaren dutse ne da ya shiga tsakankaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk yadda ka so ka sadu da Allah, to a kowannan dutse ne babba wanda yake a hanyar wannan dutse ko akan wannan dutse akwai kayoyi busassu da danyi akwai itatuwa akwai hanyoyi kanana akwai kwazazzabai akwai wahalan tafiya sai an fada an tashi akwai tabaibayi da yawa a cikin wannan hanya kafin ka isa zuwa ga kololon wannan dutse kuma a darbishin wannan dutse akwai shela yana nan yana tsoratar da kai sarka da wannan hanya akwai wahala a ciki karka da wannan hanya akwai hadassara a ciki idan ka da wannan hanya ba za ka kai ga nasara ba shedan yana nan yana ma dan adam irin wannan abin nan din to amma mallai yake sai idan Allah ya ce miki bawa ya dauri ya kauda kai daga wannan rubi na shedan ya kuma yi kokari ya taka tsantsan ya sanya takawa da tsoron Allah ya sanya azama yayi da gaske ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala to zai kai kololon wannan dutsen wanda yake idan ya kai kololon wannan dutse kuma daga nan zai ga hanya ta buɗe hanya ta yi kyau hanya ta samu aminci daga nan zai sadu da Allah subhanahu wataala cikin aminci zai kuma dace da ababen da ake samu na alkhairi a wurin Allah to yau inda zamu tashi ne inda malam ke cewa Fatima duk ƙarshen bayani gabaki daya an koro waɗannan bayanai da waɗannan ka'idoji guda goma to yau ga ƙarshen bayani a takaice مالكي وبعد ما تقدم من بيان هذه القواعد التي تعين العبد على تزكية نفسه وتطهيرها يجي بايان من قرو بيانا قائلو جنن قدا قوما وان دلاث تيمة كام باوا يسام اترك الرئي دقبتا زوجيا مالكي ظهر بجلاء حاجة النفس الى المحاسبة ما دامت في هذه المهلة والعمل في دار المهلة والعمل yace ko zai bayyana maka karara cewa ashe wannan ranka dan adam tana da buƙatun bibiya da kuma ita ce ake nufi muhasaba in kaji an ce hisabi abinda ake nufi shine bibiya da kuma za a bincika a ga wanda yake kyau a kyautata masa za a bincika a ga wanda ya munana a yi mishi sakamako gurgurdan abin da ya aikata ita ake kira muhasaba ita kuma ake kira hisabi ko hisabin da za a yi ranar tashin alkiyama abin da yake nufi kenan za a bibi bayi a auna su su karan kansu a daura gangan cikin su a auna kuma auna aikace aikace wanda ya kyautata zai samu kyautatawa wanda ya munana zai samu gurgurdan abin da ya aikata to shine malam ke cewa to zai bayyana maka cewa wannan rai na dan adam tana da buƙatuwar fa ai ta bibiyanta ana kwankwatanta ina ne ta kyautata a zafarar da ita a nemi taimakon Allah a dogi ina ne ta munana mutum ya zargi kansa ya tuban ma Allah yayi bakin kokarinsa wurin nisancin wannan abu da ya munana matukar dai kana cikin wannan gida na jinkiri gidan duniya ke gidan jinkiri ke gidan da yake zaka ci ka sha ka shaka ka taka ka mika babu wanda zai ce maka dani matukar kana wannan gida na jinkiri gida na aiki gidan duniya kenan anan ne ake aiki idan kaga mutum yana sallah yana duniya ne in kaga mutum yana sadaka yana duniya ne idan kaga mutum yana zumunci yana duniya ne haka ne ke gefe guda idan kaga mutum na shan wiwi yana duniya ne idan kaga mutum na dauke dauke yana duniya ne amma da zarin ya shiga cikin kabari wadannan abubuwan sun yi baka shiga kabari kaga mutum yana tsaye yana sallah baka zuwa kabarbura kaji ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu to haka nan daga lokacin da mutum ya shiga kabari lokacin nan kuma aikace aikace sun ninke ko na alkhairi ko na sharri to shine malai ke cewa matukar ne kana cikin wannan gida na jinkiri gidan da kake yin aiki aikin ya amfane ka to lalle kai ta kwankwasan kanka kai ta zargin kanka akan munanawa kai nisanci munanawa kai ta zaburar da kanka akan kyautatawa ka kusanci kyautatawa malaiki qabla an yaqifa al-insanu bayna yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah kai makan ka haka tun kafin akai lokacin da za ka tsaya a gaban Allah subhanahu wataala ranar tashin al-qiyama wa qad ahmala islah nafsihi a lokacin nan kuma in aka rishin dace ka tozartar da ƙarfin zuciyarka ka ki yin aikin da zai tsaftace maka rai ya tsaftace maka zuciyarka wa kana sabab halakihi a wannan lokaci kuma sai ya zama hakan da kai ya zama sabbin halaka sallallahu alaihi wasallam ta rafiya kada Allah ta garce mu da halakan ranar tashin alkiyama domin halakan tashin alkiyama ita ce mafi hadarin halaka lokacin da zaka je kuma babu daman dawowa duniya babu dama duk wani aiki da kai a duniya akwai daman ka zo ka dibe shi in mummuna kai a farko sai ka gyara in kikkiawa kai sai ka kara in kai kurkuri sai ka gyara kuskure amma duk wanda ya ganganci sai a ranar tashin alkiyama ne hakan ya bayyana masa ko kuma a cikin kabari to wannan lokaci kuma fa babu dama a bayi babu dama ko mutun ya nemi ya dawo din ba za a ba shi dama akwai wadanda yake idan sun zo mutuwa suka ga irin abin da suka gani na firgici da razana sai su roƙon Allah ya Allah mai da ni duniya ya Allah mai da ni duniya zan kyauta ta aiki zan zama cikin mutanen kirki zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza Allah ya ce wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajalaha matakan dai ajalin ya riga ya zo magana san kai to a ranar tashin alkiyama ma akwai wanda za su ce rabbi ij'un ya Allah mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt mai da ni duniya dan ƙara jinkirta mun zan aikata kyawun ayyuka Allah ya ce kalla wannan ba za ta yi ba innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan maganan banza yake yi wannan wara'in barzakum ila yawmi ba'thu to ala ayi hal mutum sai bakin kokarinsa ya daina mu kansa hisabi yana bibiyan kansa yana yawan zargin kansa akan munanawa yana nisanta yana istighfari yana karfafan kansa akan kyautatawa yana zabura yana kara aikata aikace na alkhairi malai cewa qad kana salafus salih yuzakkiruna an-nasa wa yusunahum bi darurati muhasabatin nafs yace magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun kasance suna tsoratar suna fadaitar da mutane suna tunatar da mutane suna musu wasiya cewa babu makawa ne fa duk wanda ke neman ya sadu da Allah saduwa ce kyau ya rika zama yana mutun shi sai wa islahiha yana kuma gyara kwarakuran ransa qabla fawatil awan tun kafin lokaci ya kore wa hululil maniyya tun kafin mutuwa ta gaske dan adam to magabata kullun tadan su sukan tattunatar da mutane akan cewa mutum fa ya koma ya rika makansa misali kar ya rubu da wannan rayuwar duniya wacce take kamar yadda malai ya kawo a baya can zaka sanya maballin riganka da hannunka zaka sanya shi ka bana amma bude maballin nan akwai wani yin maka wankan gawa ne zai ci wannan maballin zaka ce a shirya maka abinci a gidanka akwai yiwuwan ba zaka ci wannan abincin ba wani zai tashi ma da azumi ne ya kai la'asar yana azumin sa amma ba zai sha ruwa a duniya ba irin wannan ya bayyana ga al'umma ba ɗaya ba ba biyu ba ba dubu ba ba miliyan ba kullum cikin wannan ne ga mutum kuje ana mutum ya tace ko sai na dawo ashe ba zai dawo sai da dawo shi wani ma daga lokacin ya riga ya tafi kenan ko gidan ma ba zai dawo wani ma garin ma ba zai dawo wani shi kenan bai kuma an riga an rabu sai ranar tashin alkiyama ko dai a haɗu ana tsine ma juna ko kuma a haɗu cikin rahmar Allah subhanahu wataala da falalin ka idan an da Allah a duniya to shine malai ke cewa to sai mutum ya kokari ya rika kansa muhasaba yana gyara zuciyarsa yana gyara ransa tun kafin lokaci ya kore tun kafin mutuwa ta zuke shi wa yahsunu fi khitami hadhihi risala yayi kyau a karshen wannan dan littafi naqalu ba'd alwasaya in naqaltu insharatu wa dan su wasiyoyi allati ja'at anhum fi hadha albab wanda ya zo daga magabatan mu na kwarai a cikin babin mutum ya rika makan shi hisabi tun kafin ranar tashin alkiyama ayi masa wa ala ra'ati haula al-khulafa al-arba'atu ar-rashidun a girbishin waɗannan zan naƙalto maganganun khalifofin nan guda hudu shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai ce qala al-khalifatu ar-rashidu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace sayyidina Abu Bakr ga irin wasiyyin da yake mu bayi yace ilmu ibadallah ya ku bayin Allah ku sani annakum taghuduna wa taruhun ku kuna wayan gari kuna yammata fi ajlin qad ghayyiba ankum ilmuhu kuna wayan gari kuna yammata amma fa kuna dosan wani ajali ne da aka diba muku wanda yake kuna ilimin shi ya koyi gari babu wanda ya sani shi ne zai mu akwai yuwan maganan nan da nake kila maganganun karshe ne kila kafin azhar an yi hangama har janazan an yi hangama gashi kuma an wayi gari akwai kuma wanda yanzu zai yammata amma ba zai wayi gari ba yace ilimin shi an koye muku babu wanda yasan lokacin da mutuwa sa take. Jin lafiya a jiki, jin dukiya, jin ƴaƴa, jin mulki, baya hannun mutuwa. To yaushe ne babu wanda ya sani. So nawa mutum zai waye gari cikin ƙarfinsa da kuzari da burace-burace a gabansa, amma kafin rabin yini an yi an gama, kafin rabin dare an yi an gama. To shi ne sai Sayyidina Abubakar yake cewa kuna asuba asana, kuna wayan gari, kuna yammata a cikin wani ajali ne wanda yake an rufe muku ilimin shi ba ku sani ba. Sai yake fa in istata'tum an tanqadu al-ajal wa antum fi amalillahi fa'alu. Duk wanda yake da dama kar wannan ajalin da aka diban masa ya kare, face yana cikin aikin Allah, to lalle ya aikata haka. Da haka kenan totor rayuwanka ta zama kana cikin aikin Allah, tunda baka san yaushe ne aka diban maka ba. Da ka sani sai ka ce bari in bari sai lokacin ya kusa, amma godiya ta tabbata ga Allah da bamu sani ba. Ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, baka san yaushe ne mutuwanka ba. Yanzu da ka je wurin likita inda kake jin kana da lafiyar nan, da ka je wurin likita dole kai ce kai akwai hadari ba, akwai hadari, akwai yiwuwan ba za ka ƙara 24 hours ba, zuciyarka za ta buga. To ko zuciyar ta baka buga saboda ciwo ba, to wannan maganar kawai da likita ya maka sai kashe. Kenan yanzu da a ce mun san ajalolinmu, kowa san lokacin da aka diba mishi. To ko dai baka mutum ba saboda ajalin, to ba kuma za ka amfana ba, ba za ka amfana komai, ba za ka amfana da komai ba. To kaga Allah ya boye mana mutuwa, to ni ina ce daga cikin ni'imomin Allah. To tunda ba mu san lokacin da za ka zo ba, to kullum kai bakin kokarin ganin cewa kana cikin aikin Allah, ko da ka zo din sai a je a fara. Shine ma'anar maganar Hausa da suke cewa Allah ya ba mu sa'a, ko Allah ya sa mu je a sa'a, wato ka je akan gaba na alkhairi. Wanda ya je ma Allah yayi kyakkyawan ƙarshe, kaga wannan ya je ma Allah cikin sa'a, ya je ma Allah cikin sa'a, yana cikin aikin alkhairi, yana cikin sallah, ko yana cikin karatun alqur'ani, ko yana fagen jihadi, ko da awa zuwa ga Allah, ko yana awafi, ko yana i'tikafi, ko yana wata ibada da cikin ibadu, sai ya mutu akan haka. Kaga wannan alamar kyakkyawan ƙarshe ne. Wanda ya bi wani hanya yana neman ilimi, annabi ya ce to yana kan dausayin aljanna. Kenan ko da ya mutu akan hanyar neman ilimi bai asara. Wanda zai je wa'azi, wanda zai je makaranta, wanda zai je wani guri da zai samu ƙarin ilimi na sanin Allah, idan ya mutu akan hanyar bai asara, yana kan dausayin aljanna. Yana kan dausayin aljanna. To amma wanda ya kinkini giya sai ya mutu. Wanda ta je hotel tana zama sai ta mutu, ta gwanda mummunan ƙarshe ne, mummunan ƙarshe ne. To Allah ka tsare ni. Sai ma da ya ce walin tastati'u dhalika illa billahi, ba kuma za ku taɓa iya mutuwan ku ta riske ku kuna kan hanyar Allah ba cikin aikin Allah, sai in kun haɗa abin da Allah, sai kun nemi taimakon Allah. Wanda Allah ya taimaka masa sai kaga da'a ga Allah ke masa sauki. Wanda kuma ya wadatu da ransa sai Allah ya bashi da mashi da wayansa. Duk kuma wanda Allah ya bashi da wayansa to asiri shi yasu. A cikin hadisi manzon Allah ya ce wala takilni ila nafsi tarfata ayni, ya Allah kada ka banni da waye wani ko da barata kiftawan ido ko abin da ke kasa da haka. Duk wanda Allah ya bashi da wayan shi kenan asiri shi yasu. Shine sai Sayyidina Abubakar ya ce gaba cewa fasabiqu fi muhli ajalikum, da aka ku rigirgin aikata alkhairi cikin wannan jinkirin matakan da ajalin nan naku dubo ba. Qabla an tanqadi ajalukum fa yurdukum ila aswai a'malikum, tun kafin ajalin ya zo ya kuma mai da ku zuwa ga mafi munin aikin. Mutum ya shagaltu ya rudu ya ta mummunan aiki, ya ta mummunan aiki, ashe ajalin da aka ɗiba mishi ya zo ƙarshe, sai ya mutu akan mummunan aiki. Sai wannan mutuwan da ya aka mummunan aiki kuma sai ya sadar da shi zuwa ga wannan mummunan aikin a gaban Allah. Tunda kowane mutum zai mutu akan abin da ya rayu a kai, abin da kuma ka rayu a kai to za a tashe ka a kai. Akwai wani babban malamin hadisi al-Imam Abu Zura'a, sanannen malamin hadisi cikin manya-manyan tabi'i lokacin da ya kamu da rashin lafiya ciwon ajini sai waɗansu ɗalibansa guda biyu suka ce mu je mu gaida malami da suka je gaida malamin su sai suka fahimci tabbas malami na cikin gargama alamun mutuwa ta fara hukuma malami sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai yake ce ma ɗayan abin da ya kamace mu yanzu mu fara laƙana mu malam kalmar shahada sai ɗayan ɗalibin ya ce ina jin kunyan ashe ni ne zan laƙana mu malam kalmar shahada saboda ya san irin rayuwar da malamin shi rayuwa ce cikin tsoron Allah ta taka tsantsan babu wani abin da ya shagaltar da rayuwarsa ya manta da Allah sai ya ce ina jin kunya sai suka ɗan shafa abin da za a yi mu yi muraja'an hadisin mana da manzon Allah ke cewa wanda kalmarsa ta ƙarshe a duniya ta zama la ilaha illallah da khalal janna kawai mu karanta hadisin kawai wato suna son su laƙana mishi kalmar shahada amma ba kai tsaye ba sai ɗaya daga cikin su sai fara ɗauko hadisin sai ya ce haddafana fulan qala haddafana fulan qala haddafana fulan ko sai hadisin ya rikice mishi sai isnadin hadisin sai ya rikice mishi sai ya kasa kawo isnadin sai ɗayan ɗalibin sai ya ɗauki magana ya ce ai isnadin ga yanda yake qala haddathana fulan qala haddathana fulan shi ma sai isnadin ya rikice masa duk ɗaliban guda biyu manyan manyan malaman hadisi amma duk isnadin hadisin kuma ya rikice musu saboda Allah yana son ya fitar da wata aya a wurin shi al-imamu abu zura'a yana kunci yana gargara kawai sai yake cewa bari in tuna muku isnadi da hadisin sai ya fara qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah daga nan sai ran shi ta fita la ilaha illallah nan iya inda ya tsaya kenan bai iya ƙarisha da halar jannata ba wannan malamai suna kawo shi akan duk abin da ka rayu akai akai ba ku mutu ya rayu ne akan la ilaha illallah da goyon bayanta da nemo mata mabiya da tunkuɗe mata dukkan wata kazanta da ya shafe ta sai ga shi a ƙarshen rayuwarsa da la ilaha illallah yake cikawa sahabbai da dama ko kuma sahabbai ma gabaki ɗin za su mutu ai da la ilaha illallah suke mutu da la ilaha illallah suke mutu shi yasa wanda ya zo mutuwa bai iya furta la ilaha illallah sai ya zama baƙo sai Allah ya lubuce ko a kone gani ji tsakankani shi da Allah ko a kone gani ji tsakankani shi da iyaye saboda mutum yakan mutu ne akan abin da ya rayu akai to kuma duk abin da ka mutu akai akai za a tashi akai za a tashi ne da haka akwai wanda zai mutu yana Kano Sokoto Gombe shi karan mota a nan ya tallantar da rayuwarsa ya shagaltar da shi daga Allah akwai wanda zai mutu yana ihu yana buge-buge har sai an rufe masa kofa saboda rayuwar shi a haka ta salwanta to duk abin da mutum ya rayu akai akai zai mutu sai dai kuma in falala daga cikin falalolin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka fadar da mu da falalan sayyidina Abu Bakar ya cigaba da cewa fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghayrihim wa nasu anfusahum akwai waɗansu mutane sun sanya ajalinsu din amfanin waninsu amma sun manta da kawunansu akwai mutane da ke sun manta da kawunansu ko dai sun zama fitillu suna haskaka ma wasu amma su ba sa aiki da abin da suke karantawa kaga sun zama fitillu su kona kanku su haskaka ma wani ko kuma mutum ya zama azzalimi a duniya ga aikin alkhairi ya yawaita amma ya zagi wani ya yi giban wani ya ci dukiyan wani ya zubar da jinin wani ya yi ma wani kazafi idan aka je tashin alkiyama duk abin da ya a duniyan nan kuma za a yanyana ma waɗanda ya zalunta daga nan ya koma fallasashe a jefa cikin azaba to akwai mutane da ke sun manta da kansu kwata kwata akwai kuma waɗanda yake su ma sun manta da kansu kwata kwata ba su ma kama hanyar Allah ba sai dai masu da'awa zuwa ga Allah kullum suna musu da'awa suna musu wa'azi suna kiran su zuwa ga Allah ta sanadiyar ka sai Allah ya ba mutum aljanna amma ko mutum shi kuma ya shiga wuta tunda wani malami ya tsaya yana ta maka wa'azi yana ta fadakar da kai yana ta dora ka akan hanyar Allah kaga za a ita rubuta mishi lada za a ita rubuta mishi lada yana da awa zuwa ga Allah akan wannan sai shiga aljanna amma shi wanda ake ma da awan ilimi ya karbi da awan ma shi kuma sai shiga wuta kaga mutum ya manta da kansa ya sanya rayuwarsa ga baki ɗaya don amfanin wani akwai kuma wani kafiri ne shi ma za a kira shi zuwa ga Allah ya ƙi karɓan wannan da'awa ya manta da kansa sai ya jefa kansa cikin azaba shi ko musulmin da ke mishi da'awa wani lokaci ma jihadi yaƙi za a yi a kashe wani akan shi kafiri ne ya manta da kansa sai shi musulmin ya shiga aljanna ta sanadiyar ya yaƙi kafiri shi kuma wancan kafiri ya shiga wuta to akwai wanda ke so rayuwarsu ga baki ɗaya don amfanin waninsu ne sai sayyidina abubakar ya ci gaba da cewa fa anhaakum an takunu amsalahu ina hanin ku kakko wani irin waɗannan mutane wanda ga shi ya rayu a duniya amma rayuwar ta shi amfanin wani ne ba amfanin shi ba ya ce fal wahal waha ya ce azabara azabara ai aikin alkhairi azabara da gaske thumma naja naja ai amfani da dama ai amfani da dama tun kafin lokaci ya koyi fa inna wara'akum taliban hafifan kowa ya waiwaya bayan shi nan to akwai wani da ke neman ka cikin gaggawa yana neman ka gagan gaga ya ta soka a gaba murhu sari'un ɗacin sa yana kutsawa cikin gaggawa in ka bari ya kama ka sai ka ji ɗacin sa duk wani masoyin ka sai ya ɗanɗana ɗacin sa kuma ga shi yana neman ka cikin gaggawa ya ta soka a gaba da gaske ke neman ka malaci ya ani al-maut ina nufin mutuwa kowa ya waiwaya bayan shi nan zai ga mutuwa ta nemi shi wannan shine sako na sayyidina abubakar kuma ita ce wasiyar sa radiyallahu ta'ala anhu yace wa yaqulu al-khalifatu ath-thani عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب قال ابن ديكي شوى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يشيكوا مكانك يساجي تنكا تن أجيتاش القيامة المدى هو أي مكانك يساجي أن تقوموا لله مثنى وفرادى قولي كي كأيسا كان كانين كدى الله كتايا كذيبي كانك ko kuma babu laifi kai haɗin gwiwa da wani kai zo mu zauna mu kalli aikace aikace mu da rayuwar mu wai shin muna kan turba ko ko mun kauce yanzu in muka kaddara cewa yanzu a gaban Allah muke shin muna da abin da zai kwace mu daga azaba ko ko muna da abin da zai shigar da mu rahama kake ba kanka kai mukan kawo ne misali yanzu ka dauka gaban Allah kake yanzu kawo abubuwan da kake jin kayi ma Allah wanda ka cancanci ka shiga aljanna kawo abubuwan da kake jin ka nisanta wanda kana jin ya cancanci Allah ya nisanta ka daga azaba a daidai wannan lokacin kuma kana ne tuna irin ni'imomin da Allah ya maka ya baka ji ya baka gani ya baka harshe ya baka hannu ya baka kafafu ya baka iskan da kake shaka da sauran ni'imomi ka auna waɗannan ni'imomin ka ga shin ka gama biyan bashin su tukuna sannan kuma kayi abin da zaka shiga aljanna da su ko baka yi ba yanzu kowa ya kai shi misali kayi abin da zaka nisanci wuta ko baka yi ba shine sayyidina Umar yake cewa to kowa ya mutan sai sai tun kafin ai masa ya sai kuma shi sai don bawa yake fara ne tun daga cikin kabari shi yasa wata magana ta sayyidina Uthman yana cewa ba tashin alkiyama yake tsoro ba kwanciyar kabari yake tsoro saboda duk abin da ka samu a cikin kabari to daga nan tabarce ne zuwa tashin alkiyama idan mutum ya samu kyakkyawan yanayi a cikin kabari to har sai ya riƙa burin a tashin alkiyama yana cikin ni'ima yana cikin rahmar Allah sai ka ji yana cewa rabbi aqini sa ya Allah a tashi alkiyama in mutum kuma ya fuskanci kabarin sai zama rami daga cikin ramin mukan wuta to a lokacin kuma matsala ta kawo matsala ta ku sai dai ihu da hawo da horagiya da kuruwa Allah ka sani sayyidina Umar ya ce wazinu anfusakum qabla an tuzanu kowa sakan shaki ya auna kansa tun kafin lokacin da shi za a auna shi a ranar tashin alkiyama abu biyu za a auna za a auna ma'aikaci za a auna aiki kowa ya ji tashin alkiyama sai an dora shi a asibiti kamar yadda ka san yanzu idan ka je asibiti kana da wadansu cututtuka za a ce ka hau kan scale ya ga iya nauyinka to kowa ya ji tashin alkiyama sai an dora shi a asibiti a ga nauyin shi shine cikin hadisi annabi ya ce za ka ga wani ya zo ran tashin alkiyama ga jiki amma aka dora shi a scale tashin alkiyama nauyin shi bai kai fifikin sauro a wurin Allah da aka za a auna ma'aikata kuma za a auna aiki to tun a duniya yanzu ka auna nauyinka cikin sauran mutanen kirki ne nauyinka ka kai pass mark ko ba kai ba ka kai makin da a ce iya pass ka samu pass za ka iya wucewa kana iya ɗauko lissafin nan ka ce bari a goma bari in lissafo mutanen kirki a gwargwadon kyakkyawan gasan da ake muku tsakankanin su da Allah sai ka ga to kai na nawa ne a cikin mutanen kirki kai na nawa ne za ka lissafo akwai makaranta Qur'ani wanda yake alarmomi ne ya ba da lokacin shiga littafin Allah ya zauna ya karanta Qur'ani ya karanta ya bibiya cikin dare da yini na karatun Al-Qur'ani to cikin irin wannan zubin kai na nawa za ka aje kanka alarmuni nawa ne ka san shi da irin wannan angonku to kai na nawa ne a ciki akwai wani wanda yake shi kuma in dai bajin sadaka ne da kyauta da sakin hannu suna da yawa to kai na nawa kake jin zaka aje kanka kana jin in aka tara taron masu biyayya ga iyaye kana jin kai na nawa ne a ciki ka dora kanka a wannan ma'aunin in aka taro taron masu neman ilimi kai na nawa ne a ciki masu riko da addini masu riko da sunna kai na nawa ne a ciki to ka dora kanka a wannan sakinin sannan ka dora ka ga aikace aikacen da kake yi tun kafin akai lokacin da za a yi maka wata zayyanu lil ardil akbar sayyidina Umar yake cewa ku chaba kulliya da kyawun ayyuka saboda fuskantar barazanar gabata ga Allah ranar tashin alkiyama wanda ke shine al-ard al-akbar babban bijirowa kenan da za'a yi duk wani taro da za a kai ka gaban wani a kai ka gaban wani a kai ka gaban wani duk ne sauki ne akwai wanda za a kai shi gaban yan sanda amma mutane ne fa irin ka yana ci yana sha yana shakan numfashi kamar ka sannan ne sauki ne akwai wanda za a kai shi gaban SS wannan ne sauki ne akwai wanda za a kai shi EFCC duk wannan ne sauki ne kila ma akwai wanda za a kai shi majalisar ɗinkin duniya ana tuhumar sa ko ana son a yi mishi bincike ko a kai shi kotu duk wannan ne sauki ne menene babban bijirowa mafi girma mafi hadari shine malaikai ta yawmu tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a gabatar da ku ga Allah la takhfa minkum khafiya babu wani abu mai koyuwa komin kankantansa da zai koyu ga Allah dangane da ku komi a sarari dangane da ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai kai fatan lokacin da za a gabatar da kai gaban Allah kada Allah ya gano aibin idan aka ce auditor za su zo office za ka ga inda ake gyara takardu ana gyara takardu a kira wani a kira wani a kira wani wai ana nufin kada bai otisa sunan su zo su samu aibi su samu matsala in sun samu matsalar nan sai a ce kila za a kama ka a kai ka gidan yaji a kai ka waye a kai ka waye duk wannan ne sauki ne to ya kake ji za ku kwashe da Allah idan aka bijirar da kai ga Allah kuma aka samu matsala shi kuma fa a wannan lokacin nan za a yi babu lauya ba da kana kashe ka dauki lauya gaskiya da gaskiya ce kuma gida biyu ne ballantana mutum ya tunanin zai samu wancan ko wancan ko wancan ko wancan ko dai a wuta ne ko aljanna to matukan dai ba ka aljanna to mutum fa yana wuta sallallahu alaihi wa sallam wa yaqulu khalifatu thalith Uthman bin Affan radiyallahu anhu sayyidina Uthman cikin maganganun sa yana cewa ibn Adam ya kai dan Adam waye dan Adam kenan ni ne dan Adam da ni Allah ke da ni malam ke da ni sayyidina Uthman ke yace ya kai dan Adam ilam anna malakal maut alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatafaqa ila ghayrika mud anta fi dunya yace ka sani lalle mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi akan ya karbi ranka to biye gushe baka biye gushe bayyana ketare ka fa yana zuwa ga wurin kai a tsawon rayuwarka a duniyar nan kullum mala'ika duk wata mutuwa da kaji an ce an yi ta to mala'ikan mutuwan tsallake ka yayi yaje zuwa ga wancan da ya karbi rayuwarsa sai ce wa ka annahu qad tahaffa ghayraka ilayka wa qasadaka to ka hararo cewa fa yau ko anjima ko gobe hakanan zai tsallake wani kuma nima ne kai ne tunda ai kai ma an tsallake ka da yawa duk lokacin da ka ga wani ya mutu to a jin kai godiya ga Allah ne yanzu an tsallake ni ne ma aka dauki wani sai ka ga mutum biyu suna mota daya ga wani a gaba ga wani a baya amma shi mala'ikan mutuwa sai ya tsallake na gaba ya tsallake driver sai ya dauko na baya sai ya gaba da shi anya wannan kai ma bai baka izina cewa akwai yiwuwar fa gobe zai zo ya tsallake wani aboki na ne da muke tare ya zuro kai ai dole ka dauki wannan izina in an tsallake mutane da yawa ba batun tsufa ba batun tsoron Allah ba batun mulki haka nan za a yi ta tsallakewa to kai menene ya baka aminci cewa ba za a tsallake wani ba kai ma a zuro kanka sai as-sahabi al-jalil yake cewa fa khudh hibra kai bawa ka shiga ta kafan ka shiga cikin ta kafan kan kawo yawa wasta'id lahu kai mu wannan mala'ikan mutuwan ta tayi ko da zai zo same ka zai same ka da kakin kakin takashi ya kana jiran zuwan sa akwai wanda ya gama kinsi yanzu yana fuskantar mala'ika to ka zama haka irin su Mansur bin Zazan al-Imam Ahmad bin Hanbal yace Mansur idan da za a ce mishi ga mala'ikan mutuwa kusa da kai ba abin da zai iya kara ba abin da zai iya kara a ce ya Mansur ga mala'ikan mutuwa nan yana jiran zai dauke ka ko zuwa gobe sai dai ce ko Allah shi kawai gari amma riga ya kura malamin shi kamar mota ce a ce gudun ta 200 ka kai 200 kan shi kai an yi mutanen kirki mala an yi mutanen kirki Allah ka sanya mu cikin su koda yake mu bai irin nan su malaki sa wala ta hafal sayyidina Uthman yace kada kai ganganci ka zama rafkananni kar ka rafkana ka manta da mala'ikan mutuwa fa innahu la yaghfalu an shi bari rafkana dangane da kai ba in ma kai ka manta da shi wallahi shi ne nan tana da kai ajal wancan kawai lokacin yake ja wanda zai rafkana ya manta da mutuwa ya je ya kashe wanda ya ga dama ya zubar da jinin wanda ya ga dama yi garkuwa da wanda ya ga dama ya manta da mala'ikan mutuwa yi ci dukiyar wanda ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya soza ta wanda ya ga dama ya ɗauki dukiyar wanda ya ga dama ba a cikin da ya dame shi shi ya rafkana mala'ikan shi na wanda ya rafkana yana nan idan shi ƙyar a kanka tayin ɗin na cikin aka ce ƙarfe 7 da 25 da takan biyu ƙar yake kallon tayin ɗin na yi magana ta kai sai na uku man ya ci gaba da cewa wa'alam haka ne wa'alam ibn adam ya kai ɗan adam ka sani in ghafalta an nafsika wa lam tasta'id laha in karrafkana ka manta da kanka baka yi mutuwa ko baka yi makanka tattalin abin da zai amfane ta ba lam yata'idda laha ghayru babu wanda zai zo maka tattalin abin da zai amfane ta wannan mutumin da bai tashi ya salla ba akwai wanda zai maka sallah ta amfane mutumin da bai bi iyayensa ba akwai wanda zai bi iyayen shi ya amfane ka indai baka yi makanka babu wanda zai maka wala budda min laqa illahi azza wa jalla babu makawa fa kuma sai an sadu da Allah babu makawa sai an sadu da Allah duk sallah sallan mutum dukkan makanin sa duru faru fansa wani ba shi da lafiya amma dai san san ba shi da lafiya sai zaga ya tafi asibiti yana kokoyewa saboda kar a gane ba shi da lafiya dauka ba zai iya mulki ba ko ba zai iya sarauta ba ya taboye boye to ba zai hana fasaduwa da Allah ba wani yana nan ya gine gine manya manyan gine gine benayi ya tattala duk wani abin da ake tattala a ji dadin rayuwa a zauna lafiya ba zai hana ka faduwa da Allah ba akwai bawan Allah da yake shi yanzu ruwa kawai wannan in zai sha ruwa kamar ba shi ciwo ta dama ba irin wannan ciwo ta ake magana ruwa na gora ainihin wanda aka yi dare shi ba irin wannan su wanda ko kuke sha na kuna talakawa ba idan aka zo yanzu da a dauko masa matarsa ta sa hannu a sama za ta bude mutum to ruwan ya lalace ba zai sha ba duk dai ana tattalin ka a faru da Allah in ta bude mutum ya lalace ta wurin shi sai dai ta samu akwai wani hankici akwai wani cishu na musamman shi za a sa sai a bude saman ruwa sannan ya sha ya hana shi koma ga Allah wallahi tuni ya faru da Allah tuni ya faru da Allah da ka duk wani tasan wannan maganin ba ka wannan maganin yana ƙara kaza wannan maganin yana ƙara kaza in ka ci kaza yana hana kaza yana hana kaza yana hana kaza sai ba ce ka ci baka ci in ka cin ka samu ƙarfi ka samu lafiya ka bauta ma Allah shi wannan ma ƙarin daraja ne amma ko wallahi duk wannan sallatullan ku sai an faɗi da Allah ne kina an gani sai an faɗi da Allah ne kullum kai ne baka ABU kai ne baka nursing home kai ne baka wane ne baka wane ne baka kasan wani baka gida duk dai ana neman ne wai dai kar dai a faɗo da Allah to wallahi ana nan sai an faɗo da Allah wala budda sai an faɗo komin lafiyan komin kiyaye abin da kake ci komin waye idan lokacin ya zo ko ka tafi yanzu har sa ta sa suna karin magana cewa in ajali ya kira ko ba ciwo aje in dai ajalin ya kira sai an ji dubara da wayo baya hana as-sahabiyul jalil ta fa qadli nafsika ka rike abin da zai amfani kanka wala tikilha ila ghairi karaka jidin ta kanka zuwa ga wani ka bar kanka wani ne zai aikin da zai amfani ka akwai ganganci a ciki wa yaqulu al-khalifatu ar-rabi'u ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali khalifa na hudu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna akhwafu ma akhafu alaykum qulal amal qulal amal yace babban abin da nake muku tsoro shine dogon buri dogon buri ina son zan gina kaza ina son zan yi kaza ina son zan yi kaza ina son zan yi kaza ai nan da shekara 10 na zama kaza ai nan da idan wani ya gama mulki ni zan samu ina son in takaran kaza shekara ta kaza ina son in yi kaza shekara ta kaza mutum ya harawo shekara 4-5 nan a gaban sa bai tuna kuma bai lissafi a cikin lissafin sa bai ce sannan kuma akwai yiwuwar cikin minti daya na ko awa daya ko kwana daya na ko sati daya ko wata daya ko shekara daya mala'ikan mutuwa ya zo sayyidina Ali ya ce wannan shine babban abin da nake muku tsoro wattiba'ul hawa da bin san rai dama can a baya mun ita wannan ran amma rashin da suni tana yawan umarni da mummunan aiki sai dai wanda Allah ya masa rahama to bin san rai shi ya jefa mutane da dama cikin bid'o'i da dama cikin bid'o'i duk wata bid'a da ka gani tana da alaƙa da san rai shi yasa masu bid'a ake kiran su ahlul ahwa'i masu bin san rai wanda nassin Qur'ani da sunna bai ishe su ba to haka nan san rai ko ba a cikin abin nan aqidu ba ko a cikin ibadu da mu'amala san rai tana cutarwa kazalika sawwalati li nafsi haka nan raina ta gaya mun ya kan ke ko in ba kuma zan bari ba wani zai buka rai saboda yana ganin an yi mishi mu'amalan da ba daidai ba sai ya ce to ba zan yi ba kudin shi ne yake bi na ko tunda yazo ya tambaye ni a gaban mutane to ba zan biya shi ba duk abin da zai yi ba san rai kenan ba a fahimtar sa tunda aka yi mishi ba daidai ba to shi ma ga matakin da zai dauka sai ya ji sauran halakar da kai za ta yi malami yayi nasiha yayi wa'azi a masallaci yanzu haka da ni yake yi to ba zan bari ba ko ba samu wannan ana samu kuma ka'ida duk wani mai wa'azi da mai fadakarwa da waye kamata yayi da kai ya kamata yayi da kai ya kamata yayi koyi da kansa yanzu ina amfani da kafko muku cewa in kafko muku labarin Isra'ila in ta gaya muku Yahudawa sun yi haka ulaiha ashabun nabi Yahudawa sun yi haka ulaiha ashabun nabi bari amfani ku ba amfanin ka dani amma dole duk mai wa'azi mai nasiha mai fadakarwa dole ne ya kunkushe kai kunkushe kansa ai dole haka wa'azi yake ba zan dauko muku labarin abin da ke faruwa a cikin duniyar aljannu bane ku kuma ku gane su ba ku san inda suke ba ku ina ga muku labarin aljannu bane amfani da ni amma in dauko lefuku kan da nake yi da ni da kai muna yi a gida muna yi a masallaci muna yi a hanyoyi muna yi a ofisoshi muna yi a kasuwanni a wuraren mu'amala daban-daban laifukan da muke yi to ga abin da ya kamata a yi a ji tsoron Allah shine sai amfani ka sai amfani to wani sai ga wani aka wa'azi zai ce yanzu haka da ni ake to ba zan bari ba to ai da ma ba wanda yi wa'azin shine ce a bari ba ai shi bai san shi ma mutum bai mallaki kansa ba wallahi tana shar'anta wani abu shi ma ya nakalto ne ya kaito ne wallahi wani lokaci kana wa'azi kana jin kana kunfasan zuciyanka ne tana tafafa saboda ka san abin da kake faɗi kai ma ka tsinda ma ciki sai dai ka ce gufurana ka rabbana wa ilaikal masir amma ko ba zai kuma kabo ya gaskiya ba dole ka faɗi ta akwai lokacin da in ka faɗi ko ka san za ka faɗi to nan da nan sai kai wuf ka je kai istighfari ka tuban ma Allah akan abin da ka san kana yi ba daidai ba saboda kar ka zo ka faɗi ya zama hujja akan ka daga lokacin kuma sai ka ga kana kare ka ta tsantsar kar ka zurma cin abin da kai wa'azi akai ka ce ba kyau kuma gashi kai ka zurma haka ka'idar mu azi ke duk wanda ka ga yana nasiha yana fadakarwa to akan wannan ne galiban sai shi ma ya tuba tukuna sannan ya zo kai ko kuma yana fadi yana tuban mu Allah yana neman gafaran Allah subhanahu wataala as-sahabi ne gare ke cewa fa amma qulul amal amma ka ga dogon buri fa yunsil akhar yana mantar da mutum gidan lahira duk wanda yayi wata makan shi buri ni ina son in gina estate irin na wani shi kuma wannan yana da bukatun sai an samu fili strategic area so shi wannan fili in kana so sai kana da kasan kamar miliyan 250 to kaga in na samu wannan sannan ina son in sai kaza ina son in sai kaza ina son in hada kaza ina son in hada kaza sai ta shararo da ta shararo da ina amma duk sai ya manta daga gidan lahira ballan tana kai aiki da ita so amma tibaa al hawa amma bin san rai fa yudilla an al haqq yana batarwa daga gaskiya duk wanda ya bi san ran shi ya bace as-sahabi al-jalil ya ci gaba da cewa ala jama'a ku saurara fa inna ad-dunya qad wallat mudbiratan ku sani cewa duniya fa ta riga ta juya baya ta riga ta yi nisa ta riga ta juya ta tafi ka dan ya rage mata wal akhiratu muqbilatan muqbilatun gidan lahira kuma ta riga ta fuskanto gadan gadan wa li kulli wahidin minhumma banun ko ne daga cikin waɗannan gidajen guda biyu da gidan duniya ɗan walakanci tsohuwan kawai da take juya maka baya tana maka abin da ta ga dama ta ɗaukaka wanda ta ga dama ta ƙasƙantar da shi lokacin da ta ga dama ta zuzuta sunan wanda ta ga dama ta fallafa shi lokacin da ta ga dama da mutuncinka da komai ta rufe ba za ta faɗi ba mutum makaryaci mai yaudari ma'ainci sai ta zuruta shi a irin ƙarya irin nasa to malai ce akwai ƴaƴanta ita ma cin gidan lahira wanda in ka rabauta da ita ka rabauta ita ma akwai ƴaƴanta sai malai ce fa kunu min abna'il akara, in aka raba aka ce ga iyaye guda biyu, ko dai ka zama dan duniya ko ka zama dan lahira, sai sana sai na Ali yake cewa ka zama daga cikin iyayen lahira. Ka ko san kowace uwa tana son danta, idan uwar mutum ta zama lahira to za ta shirya mishi gara da daraja da ɗaukaka a gidanta. In ko mutum ya zama dan duniya to akwai yiwuwar ta shirya mishi garan cikin ta, amma da kai shi za ta bada shi. Wala takunu min abna'i dunya, yace kar ku zama cikin ƴaƴan duniya. Fa innal yawma amalun wala hisab, yau din nan da muke cini da kai duniya kenan, to aiki ne fa babu hisabi, kowa ya aikin shi, babu wanda zai roce maka da ni ballanta ne maka sakamako. Wa gadan hisabun wala amal, gobe kuma aiki ne ba abin nan sakamako ne, hisabi ne babu aiki, sakamako ne babu aiki. Yanzu ga ina muna ta aiki, muna ta aiki, amma shin aikin an karba ko ba karba, babu wanda zai riya maka, babu wanda zai riya maka, agan babu wanda zai maka wani misali. To zo daga safiya zuwa marece ne kai, na ji kiɗa, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza, a ce to bari ai maka sakamakon wannan aikin, babu wanda ke maka wani. Bal a irin ƙaryar duniyar mu ma ana cewa kana da ƴancin magana, duk abin da ka gani ma kana da ƴancin faɗi, saboda dai an nuna maka wai duniya aiki ne babu hisabi. Idan mutum ya aƙidanci da wata mummunar aƙida, sai a ce kana da ƴancin yin addinin da ka gani ma, alhalin inna dina inda Allahul Islam, sai a ce kana da ƴancin yin addini. Wani ya ce gunki ne abin bautan, a ce kana da ƴanci. Wani ya ce saniya ce abin bautanka, a ce kana da ƴanci. Wani ya ce zuciyarka ce abin bautanka, a ce kana da ƴanci. Wani ya ce shi shaiɗan ma zai bauta ma, da aka ce alam ahli ilaikum ya bani adam an la ta'budu shaytan, ya ce shi shaiɗan zai bauta ma, ko babu masu bautan shaiɗan, a ce kana da ƴanci. Wani ya ce Allah zai bauta ma, a ce kai ma kana da ƴanci. To ka bi wannan ƴancin ta ƙarya ce, saboda dai wai ka gane cewa duniya gidan aiki ne ba gidan hisabi. Ka ga da ana hisabi a duniya, mutum yana shirka da Allah sai a ɗauko mutum jahannama a aiko mishi da ita, amma babu wani hisabi. Allah yana nan yana kowa jinki, amma fa akwai ranar hisabi, akwai ranar bibiya, akwai ranar sakamakon akan dukkan abin da aka aikata. Wannan ita ce maganar sayyidina Ali. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى, الحسن البصري شكن من ينتهي أي أمير المؤمنين في الحديث وانت سكي صنو سكي تشيبور صورا الله يكي تشاء المؤمن قوام على نفسه شي مؤمن أهر كل من يون أيواني أكن كنسا بايا ما تفكيه انك جأمشي نمد أييني أجلنسا بايا تفكيه وانا قبار أييني أكن كائنسا baya fati baya fati wa yuhasibu nafsahu, kuma yana ma kansa hisabi. Wa inna ma khaffa al-hisab yawm al-qiyamati ala qawmin hasabu anfusahum fi dunya, sauqin hisabi rantashin al-qiyama ga mutanen da suka yi ta makansu hisabi ne tun a duniya. Duk wanda ya ta makansa hisabi a duniya yana auna kanshi, yana gane kurakuransa, yana gyarawa, yana gane ci bayan shi, yana cincidawa gaba, yana gane abin da ya aikata ni alkhairi, yana ƙara gabara, yana addu'a, to gobe kiyama sai hisabin su yi sauki. Wa inna ma shaqqa al-hisabu yawm al-qiyamati ala qawmin akhadhu hadha al-amra min ghairi muhasaba, amma karanin azaba, karanin hisabi gobe kiyama yana kan mutanen da suka dauki wannan rayuwar ta duniya ba tare da hisabi ba, ba hisabi, baya makan shi hisabi, ba kuma wanda ya sai zo ya ga yamin shi, ba wanda ya ce tashi ranar komai inuwa, bar abu kaza kai abu kaza, ba wanda ya ce gaya mu. To irin waɗannan mutane gobe kiyama suna da matsala. Wa yaqulu maymun bin mihran rahimahullahu ta'ala, maymun bin mihran yana cewa la yakunu al-abdu taqiyan, babu yadda za a yi bawa ya zama tsoron Allah, hatta yakunu li nafsihi ashadda muhasabatan min ash-shariki li shariki, sai ya zama yana makanta hisabi yana bibiyan kansa kamar yadda kafan abokin business na bibiyan dan uwarsa. Kaje ka ce zaka je ka kai kudin ajiya banki ko ni sagiran aw kabiran sai ka ga ana bibiyan ka kai signin zaka yi kawai sai ka dan kuskure sai a ce ba a jaddada wannan signin ba sai ka zo ka saki zaka dan rubuta wani abu ne date kawai zaka rubuta maimakon ka rubuta 21 sai ka rubuta da 2 sai ka dan gyara dayan nan sai a ce sai kai signin a gurin ka dubi inda ake bibiyan ka kana cirewa sai ka ga Allah ka cire ne raka zaka yi ma an cire maka ne raka irin wannan bibiyan to haka ya wajaba akan kowane bawa ya rika bibiyan aikace aikacen sa wani hada kila mallai ce saboda haka ne ma ake cewa annasu ka shariki hawwan ita rai wannan kaida ce ita rai kamar wani abokin ka ne kwararre gurin ha'in shi idan harkan business ya hada ka da wani abokin ka amma kwararre ne gurin iya ha'in shi da wannan da ganiyan kuɗi da rufa rufa da dungu da cin kuɗin mutane ba tare da haƙi ba ya kwari kowa ya san shi shi ma da ke cewa illam tuhasibhu dhahaba bi malika in baka yi mishi close marking kana bibiyan shi ba to zai cinye ma kuɗi to haka ranka take in baka rika bibiyan ta ko da yaushe minti ɗaya biyu kaje ka bincike ta biyu ɗaya biyu uku awa ɗaya ka bincike ta wani hali kike ciki kin kyauta ta a kyauta ka mata kin muna na ai mata fada kin ja baya kin rabura in ba a marai haka to matsala ta fara za ta cinye maka kuɗi sai malam ya ce a ƙarshe ke sai ya ce wa ya ta'akkadu hadha al-maqam fi hadhihi al-azmina allati kafarat fiha al-fitan wa as-sawarif an al-khayr yace to irin wannan matsayin na bibiyan kai da yin mata hisabi zai karfafa musamman irin wannan zamani namu da fitin tunu suka yi yawa abubuwan da ke karkatar da mutum daga alkhairi suka yi yawa wa azmati shuru sharura suka yi girma allati tusawwilu al-batil lin nufusi wanda ko da yaushe sharuran nan suna kawata mu mutum ne a cikin ransa wato zayyinu suna kawata a cikin ran mutum kokarkani da imamu abdullahi bin mubarak رحمه الله تعالى الامام عبد الله بن مبارك هنا شيوا وهو من جله علماء التابعين هنا daga cikin manyan malaman tabi'i يقول في زمانه هنا فدي dangane da zamanin sa yana cewa inna salihin fi ma madha kanat anfusuhum tawatihim ala alkhair afwan yace magabatan mu na kwarai shi tabi'i kaga kenan yana magana akan sahabbai kenan yawwa yana magana akan sahabbai kenan yace to su magabatan mu na kwarai rayukan su na zaburar da su akan aikin alkhairi ne afwan wato neman su take yi fi aikin alkhairi neman su take yi ran saboda alkhairin su da albarkan su kowa ran shi tana neman yi alkhairi wa inna anfusana a wannan zamanin fa na tabi'ai yace amma mu yanzu mun lalace rayukan mu la takalu tawatina illa ala kurhin ita bata zaburar da mu akan aikin alkhairi sai dai mu rika tarsa ta subhanallahi fa yanbaghi lana an nukriha to da ka ya dace din mu rika tarsa ta la ilaha illa allah sai ma dai ce fa kaifa alhadu fi zamanina to idan dai tabi'i ya faɗi wancan cewa a zamanin su rayukan su sai sun tarsa ta take aikin alkhairi to me kake tsammani da wannan zamanin kuma ne yanzu yanzu shekara ta 1400 din nan da muke ciki alaihi nasallallahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala bi asma'i al-husna wa sifatil ula da sunayen ka ke a masu kyau da sifofin sa madaukaka an yusliha lana dinana Allah ya jata mana addinin mu allazi huwa hasmatu amrina wanda kariyan al'amarin mu a cikin ta yake wa an yusliha lana dunyana Allah ya jata mana gidan duniyar mu Allah ke fiya ma'ashina wanda yake ajin rayuwar mu a cikin ta yake wa an yusliha lana akhiratana Allah ya jacca mana gidan lahirar mu Allah ke fiya ma'adina wanda yake nan ne makomin mu take wa an yaj'al al-hayata Allah ya sanya mana rayuwar mu ta zama ziyadatan lana fi kulli khairin za ta kare mu da dukkan alkhairi wal mauta in kuma Allah ka kaddara mana mutuwa kasanya ta zama rahatan lana min kulli sharrin, hutune daga dukkan sharri. Allahumma atin kusana taqwaha, ya Allah ka ba zakatan mu tsoron Allah, wa zakiha anta khairu man zakkaha, Allah ka tsarkake mana zakatan mu kai ne mafi alkhairin ne tsarkake zakata, anta waliyuha wa mawlaha, ya Allah kai ne majibincin rayuwar mu, kai ne masoyinta. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن شيني قشان من اللتاتي ثم شيني قشان قراتنا من ساتي إن شاء الله ساتيني وزام صغر وقراتين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العزيز إن شاء الله تعالى بند مكفدي ديدي الله كبام لدى وديك يا كماتا مجينك تقراتين كتاب التوحيد زوا ساتي نسامة شان ساتيني وزوا إن شاء الله تعالى muzumi ta'aliki akan wannan litafin. Akwai wadansu sai kace da muka bada a baya an ba kumanta ba, duk sai mu zo da su mu dan tattauna akan abubuwan da suka gabata, kamar mu yi bitan ƙarshe na litafin daga nan sai mu ban kwana da litafin. Ina ganin saki ne ba insha Allah ta'ala sai mu dawo da litafin domin mu bibiye shi bibiya ta ƙarshe, daga nan kuma sai mu rufe wannan litafin da baki da. وصلى الله مبارك على النبي الكريم. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.